mita 8.5 da la'ifin zamani Abubakar Sabo ake tare da shi kuma kamar yadda ajiya muka fara kawo wani batu wanda wasu matasan pharmacist dake kasan nan suka hada kansu wajen ganin cewa sun taimake kansu da kuma al'umma baki daya har wasu daga cikin su suka sami horo a wasu kasashe na duniya da suka hadar da kasar America da kuma sauransu kan haka ne muka bibi wannan batu har ba muka sami nasara zantawa da bi daga cikin su wadanda suka sami irin wannan horo a kasashen ƙetare ga kuma zantawa da muka yi da su Dakta za mu so mu ji suna da kuma matsayi
Sunana Basira Kanki Yalawal ni pharmacist ce ina aiki a jami'an Kaduna watan Kaduna State University kuma ni ce jagoran Department of Clinical Pharmacy and Pharmacy Management Faculty of Pharmaceutical Sciences na Jami'ar Kaduna State University.
Kamar yadda rahotanni suka nuna kina da daga cikin wadanda suka keta hazo zuwa kasar US kuka sami horo na musamman dangane da yadda za a harhada ko kuma sabuwar fasaha ta dubaran hada magunguna har kuma kuka dawo kuka gabatar da seminar tsakaninku wato masu hada magunguna ko kuma ce masana hada masana magunguna wato pharmacy zamu so waje shin wadannan irin dubaru aka koyo da ake ganin cewar idan an dabbaka su ko kuma an yada su a cikin al'umma musamman irin kudin da suka san harkar harhada magunguna za a karu yadda ya kamata
eh na samu wani dama ne a shekara ta 2020 training ko kuma wani fanni na karatu a US amma da yake lokacin corona an rarrafe kasashe dalilin shigowar wannan cuta ta corona so ba wai na samu zuwa US din ne ba sai aka yi abin wato ta computer wato online kenan So shi wannan training da na samu dama wanda aka samu wata kungiya a can US watan Sarah and George McKim Foundation suka dauki nauyin tallafa min samun nasara a zama one of the participants na wannan training yi sunan program din mixed methods research workshop to shi wannan mixed methods research workshop din yana nufi yanda za a yi research wato yanda za a dubi al'amura a karanto su a bada bayani dan samun a samu a gyara kan matsaloli wanda ya shafi kan kowane fanni na gaskiya ilimi kan research ba wai dole sai kan harkan magani ba kadai so shi wannan mixed methods research din an koya mu ne yanda za mu aiki da quantitative data wato irin data wanda za a yi a kilge sai kuma qualitative data irin data wanda za a samu kamar mutane a dubi irin zamanin da suke ciki da zaman da suke ciki ku hira da su ku samu dalilin da suke wa abubuwa sai ku hada waɗannan amsoshi da kuka samu daga mutane da numbers wato kamar ka tambaye mutum so nawa kake abu kana jin dadin wani abu ya ce maka eh so uku a rana kaga ka samu numbers anan to shi kuma qualitative data nan shine wanda ka saka tambaye mutum dalilin me kake wannan abin ko dalilin me baka so ka sha maganin nan dalilin me baka son zuwa asibiti sai ka gane dalilin mutum sai ka hada al'amarin nan yanda za a iya samun a yi mai bayani a gano yanda za a cima buri na taimaka ma al'umma dangane da wani abu da ake ga matsala ne a gari
kamar yadda kika ayyana cewar yau kusan shekara biyu kenan da samun wannan horo shin ko ya sauya ki daga yadda kike gabatar da ayyukanki na yau da kullum musamman gashi wannan horo ya taba abubuwa da yawa na al'amuran aiki
eh sosai ma kuwa da yake lokacin da na samu damar zuwa horon nan ina cikin neman ilimi na digiri na uku wato PhD a lokacin na kusan kammala karatu na wannan digirin kenan to alhamdulillah ilimin da na samu ya taimaka min ba kadan ba wurin kammala fannin binciken nawa na PhD din dalilin wannan dama da na samu na horon na ƙara fahimtar shi wannan research methodology inda na zamanto ina taimaka ma wasu wurin nasu research din ina ƙara nuna ma mutane amfanin irin wannan research approach din wurin nasu binciken na karatun su kuma da yake ni ma'aikaciyar ilimi ce a jami'a ya kasance dole muna cikin ayyuka na bincike musamman da yake ni fannin nawa na harkar ilimin magunan ya kunshi ilimin su kansu magunguna da kuma harka da marasa lafiya a asibiti ko a waje da kuma harka da su masu bada taimako wurin kenan likitoci da wayan sauran masu aiki a asibiti da kuma harkokin lafiyar al'umma gaba daya to shi wannan horon ya taimaka min sosai wurin ƙara gane harkan bincike da ke shafan gane dalilan mutane kenan understanding reasons da kuma social understanding of health matters ma dai gaba daya.
To ga misali doctor, wata shawara za a bawa ƴan uwa abokan aiki domin ƙara mai da hankali wajen waɗannan bincike-bincike ko kuma hange-hange a cikin shafuka na sada zumunta domin samun irin waɗannan damammaki da kuka samu da suka ƙara muku ƙwarewa ko kuma sani a harkokinku na aiki?
To shawara dai kaman yanda na ce, na ɗaya mutum ya zamanto mai son bincike, san ce da turanci kenan, be very inquisitive. Kuma wannan binciken tunda dai ga dama ta waya, mu kan mu dinga ɓata lokacinmu da data kan kawai raha da bin shafukan sadarwa na ɓata lokaci. To mai amfani da wannan dama mu ƙara bunƙasa iliminmu da neman opportunities da kenan a duniya. Na biyu, ka nemi waɗanda suka yi fice ko kuma shafukan organizations da ke harka ta irin ilimin da kake nema, sai ka yi ta bibiyansu. Da yawan waɗannan suna da shafuka a irin su Twitter da su Facebook haka. Na uku, akwai abin da ake cewa build professional network. Kana iya register ka zama member na organizations na irin fannin iliminka, daga nan za ka shiga network din da za ka dinga samun bayanai kan opportunities na horo kala-kala. Kana kuma za ka iya haɗuwa da mutanen duniya da suka yi fice. Na huɗu, ka kasance kana da mentors kenan, waɗanda kake ganin suna birge ka kuma suna iya baka shawara. Sannan za ka yi building network har ma a iya baka opportunities da baka da labarin su a faɗi maka about these opportunities. A ta haka a group ɗinmu, shi wannan group namu na Pharmacist College Initiative, muna taimaka ma juna sosai wurin sharing opportunities na ƙarin ilimi, horo, scholarship da dai sauransu. Shawara ta biyar ita ce jajircewa da kuma haƙuri. Dama na faɗi cewa su waɗannan applications ɗin ba wai sauƙi gare su ba, kuma suna da yawa. Za ka yi rubutu, kai rubutu wani lokaci har ka gaji.
To bayan ita Dr. Basira kan kelon ɗin, akwai malami a jami'ar tarayya da ke Dutse. Pharmacist, za mu so mu ji cikakken suna da kuma matsayi.
A taƙaice dai sunana Awwal Adam Bala. Ina koyarwa a nan jami'ar gwamnatin tarayya wadda take birnin Dutse na jihar Jigawa. Ina koyarwa ne a nan fannin harhaɗa magunguna da kuma saninsu na tsangayar koyar da ilimin likitanci da ke wannan jami'a ta Dutse a Jigawa. Sannan kuma a yanzu haka ina karatun digiri na ne na ƙarshe, wato PhD, a nan dai fannin harhaɗa magunguna irin na zamani wanda a jami'ar Bayero.
A hannu guda Pharmacy, ga wata dama da ka samu har zuwa Texas ka sami wannan horo dangane da fasaha ko kuma sabuwar hikima ta harhaɗa magunguna. Mai sauraro zai so ya ji shin ya aka samu ita wannan fasaha, shin can aka je aka samu wannan fasaha ko kuwa ita ma ta online ɗin ake kamar yadda Dr. Basira ita ma ta sami nata horon?
Wannan damar na samu zuwa haccan jihar Texas da ke ƙasar Amerika bayan na samu gayyata daga su masu bincike, wato scientists da suke wani fanni na bincike da ake kira National Natural Toxin Research Center wadda ke jami'ar Texas A&M University da ke can Texas a Amerika. To bayan sun gayyace ni, na samu na tafi. Bayan na samu visa, na je na yi ayyuka kuma na koyo ayyuka da dama fasahohi na bincike a nan harkan haɗa magunguna da ke wannan santa.
Misali, ya ake idan za a samu wannan damar musamman ga waɗanda suke da sha'awar su sami irin wannan damar?
To ita dai wannan dama da ake kira visiting scholar, wato mai bincike ya je can ƙasar Amerika musamman a fannin kimiyya ko lafiya ko ma al'adu, ya ji can ya yi ayyuka ko kuma ya koyo wasu ayyuka a can ƙasar Amerika a jami'a ko a wata ma'aikata mai zaman kanta. Ana samun wani dama ne mafi akasari ta hanya biyu. Na farko, wani tallafi wato na scholarship da ake kira Fulbright wanda ake cikawa da hanyar embassy na Amerika wanda ke Abuja ko Lagos. Idan mutum ya cika, wanda yanzu haka na sun buɗe ana application, idan ya cika ya samu to za su yi masa kuma yadda zai je America yi wannan training. Hanya ta biyu shi ne wanda in kana da wa'inda kuke aiki da su iri ɗaya a can ma'aikata da ke America sai su gayyace ka ka je a matsayin visiting scholar ko professor ko mai koyarwa ko kuma ɗalibi da yake karatu irin na wato PhD.
Ga misali ka yi horon ne ka samu kuma ta yaya al'umma za su amfana da horon da ka samu?
Ni na samu horo mai mahimmanci na zamani a fannin na harhaɗa magunguna wato fannin dafin maciji. So center da na je center ce ta ƙasa ta America da suke bincike a kan dafi wanda ya shafi na maciji da kunama da sauran dabbobi masu dafi. So na samu horo na yadda za a yi ƙoƙarin a samu magani na dafin maciji da yadda za a fahimci ma dafin ya yake cutar da mutum idan ya cije shi. Sannan kuma na biyu muna bincike na yadda za mu samo magani na zamani daga cikin wannan dafi. Shi ma na koyo abubuwa hanyoyi na bincike na kimiyya yadda ake amfani da wasu sinadarai da ke cikin dafin a maida su magunguna. Sannan kuma a nemo maganin da za a warkar da mutum idan ya samu hatsari na cizon maciji. To shi wannan ilimi yana da matuƙar mahimmanci a abuna da kuma a mutanenmu na Najeriya. Yanzu haka ita wannan cuta ta cizon maciji tana addabar mutane kowane shekara ana rasa rayuka. Sannan magani a duniya yanzu ƙwaya ɗaya ne wanda ake amfani da shi na warkar da cizon maciji. Wanda a yanzu haka ba a yi shi ko guda ɗaya a nan ƙasar Najeriya sai an shigo da shi daga wata ƙasa.
Idan na fahimta a nan gaba kaɗan wato maganin dafin maciji ba sai an shigo mana da shi wannan ƙasa tamu ba kenan?
Abinda muke fata kenan dama babban muhimmi shi ne a samu horo da ƙwarewa a wannan harka ta haɗa magunguna musamman na shi dafin maciji. In Allah ya yarda da sa hannun masu ruwa da tsaki da ƙararru a wannan fannin nan ba da daɗewa ba za mu so mu taimaka wa kanmu ta fannin yin maganin wannan ciwo a gida.
To in Allah ya yarda a shirye-shiryenmu na gaba za a ji mu da shi kansa shugaban ƙungiyar tasu ta ƙasa baki ɗaya wato Dr. Ibrahim Jatau Abubakar wanda yanzu haka yana can ƙasar Australia. Za mu yi taɓin alli da shi don jin hikimar da ya sa suka haɗa waɗannan abubuwa har ma da wanda ya jagoranci gabatar da wannan samina a nan Najeriya wato Dr. Khalid Garba da ke jami'ar Bayero har ma kuma da wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wannan samina da aka yi musu. Abubakar Tabo a kan mita 98.5 da FM Murya Zamani.